حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 23 رمضان هجرة من زمن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبول دليل حدود 30 دشيدة. إن شاء الله تعالى زامو شغب دكراتو أتكين سورة الأنعام كما يدى أكثابة أولنا مسلاتي. Muna karatu mun tsaya aya ta 158, kuma har yanzu muna cikin wannan aya muna bayyana ba'du ayati rabbika, wato yana daga cikin alamomin tashin alqiyama alkubra. Kafin nan zamu karanta tambayoyi wanda suka turo tambayoyi. Na farko yayi sallama sannan yayi addu'a, yace tambayar sa ita ce menene hukuncin wanda yayi sallah kafin lokacinta ko kuma lokacinta bai yi ba. Kamar anan university wai wasu dalibai su suna yin sallah kafin zuwan lokacinta. Duk wanda yayi sallah kafin lokacinta sallar sa bata yi ba. Mutum in yayi sallah bayan lokaci ya fita, wannan yana iya zama qada'i, kuma sallar sa insha Allah ta'ala ta karbu. Amma mutum yayi sallah kafin lokacinta, yanzu misali ran alhamis azo ayi sallar juma'a, ko kuma ranar arfa bata yi ba, a ce saboda mutane za su yi cunkoso ranar arfa, sai wasu su je su tsaya kawai a filin arfa su tafi. A dubbe ba, saboda lokaci ne da Allah ya ayyana. Shi yasa ko da raka ɗaya ce mutum ya yi kafin lokaci ya yi, amma saura raka uku, misali a sallar isha ko sallar mai raka hudu azhar ko la'asar, ya yi ɗaya lokaci bai cika ba, sauran ukun kuma lokaci ya shiga, nan ma sallarsa bata yi ba. Da ka dole sai lokaci yayi. In lokaci bai ba kai sallah ba sai ba, wallahi ta'ala a'lam. Wana kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Bayan yayi addu'a shi ma yace shin meye ingancin cewa idan dajjal ya bayyana zai buga wata ganga, duk wani mai jin waka ko yana kabarin sa ne to zai fito ya bi shi. A cikin abin da muka bayyana ko muka ga malaman sun rubuta da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ai bayanin haka ba. Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana zai zagaye ko ina cikin birane kamar yadda an bayyana baya. Amma maganar wata ganga da zai buga gaskiya ba mu san wannan ba, wallahi a'lam. Saboda haka abin da aka bayyana a baya shine mafi yawan abin da ya inganta. Sannan wasu abubuwa ba bayyana su ba cikin abin da suka inganta, amma babu maganar ganga a cikin abin da muka karanta ko muka ji an faɗa, wallahi a'lam. Wannan kuma bayan yayi sallama shi ma yace shine angwar da yake, wato angwar da yake wani wanda ba musulmi ba ya kauro kusa da shi, yace shi kuma bai je ya masa sannu da zuwa ba. Sannan yace yana so a masa bayani yadda zai sauke nauyi tsakaninsa da wanda ba musulmi ba a makwabtaka. Makwabtaka shine duk abin da yake bukata na taimako in kana da hali zaka masa. Sannan gaisawa da mu'amala duka wannan zaka iya masa. Ko abinci yake bukata bai da hali, kai kana da hali bai kamata ka bar gidansa a kwana da yunwa ba a matsayin sa na wanda ba musulmi ba. Sannan kuma in yana bukatan taimakon ka bashi, taimakon ya jingina wani abu da zai tokare katangansa in za ta fadi. Yana so itin da zai tokare ya taba katangarka ko ya jinginu da katangarka, duka wannan malamai suka ce wajibi ne, ma wasu malamai suka tafi akan haka cewa zaka masa. Sannan in bashi da lafiya zaka je ka gaishe shi. Duk abin da yake na farin ciki, in dai ba abin da ya shafi na addinin sa wanda ya saba da addinin ka ba, zaka taya shi farin ciki. Amma in wani abu ne yake wanda ya saba da addinin Allah, ko kuma yana yin wani abu nasa na idil jahiliya, wannan babu ruwanka da shi. Amma mu'amala ta zaune, in ya nemi rancen kuɗi a gurinka in kana da hali zaka iya bashi. duka wannan ya halatta ta yadda zaka yi mu'amala da shi kenan kuma zaka rinka nuna masa ya musulunta iransa zuwa ga addinin musulunci wannan yana daga cikin wajibin al'amari a kanka da usulubi mai kyau wallahu ta'ala ala wannan kuma ya ce assalamu alaikum ya ce wai don Allah a karanta kamar yadda ya rubuta sama ya ce bayan ya yi addu'a bayan ya yi addu'a sai ya ce kwanakin baya ka karanta ayoyin da suke magana akan yanka ya ce to shi ne yanka dabba amma a lokacin yana da janaba a jikinsa to me hukuncin wannan nama nama ai bai da janaba saboda haka kai ne kake da janaba sai ka je ka tsarkaka bayan ka yanka yawa idan lokacin yankan yanzu babu sharadin cewa sai mutum ya yi wankan janaba in yana da janaba kafin ya yi wanka saboda haka janabarsa tana nan a jikinsa nama kuma yana nan za a yanka za a ci gaba da ci wallahu ta'ala a'lam wannan kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullah bayan yayi addu'a shi ma yace yana so a yi masa bayani yadda ake sujjada yayin karanta alqur'ani ina ga baya an yi wannan an ansa tambaya irin wannan cewa mutum yana karanta alqur'ani ya kamata ya zama yana karantawa yana da alwala sannan in ayan sujjada yazo wulga da ayan sujjada sai ya fadi sujjade yayi sujjada kamar yadda ake sujjada sannan yace sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin wallahu ta'ala alam sannan wajen dagowa malamai suka ce ba sai mutun yayi kabbara ba suka ce kuma zai iya yin kabbara da yi da dagowa wallahu alam kuma ko a sallah ne mutun zai iya yin sujjada musamman da suka dauko karatun alqur'ani suna karantawa suna saukiya ko a tarawihi ko makamancin haka in sun zo ayin sujjada za su fadi sujjade sannan su taso wallahu alam wadannan sune tambayoyin da muke da su a yau insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka bayyana cikin suratul an'am aya ta 158 insha Allah ta'ala na'am muna fata Allah ya taimake mu
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu ba komai suke jira ba sai dai zuwan mala'iku kamar yadda an bayyana shi dai a baya zuwa na ɗaya da na biyu aw ya'tiya rabbuka wato ko mala'iku su zo musu lokacin mutuwa shine an ta'tiyahumul mala'ikatu ko kuma su zo lokacin saukowa ranar tashin alkiyama aw ya'tiya rabbuka ko kuma Allah mahaliccinka ya zo zuwa irin wanda ya dace da shi aw ya'ti ba'du ayati rabbika ba abunda suke jira sai dai ko zuwan tashin ayoyin Allah mahaliccinka sune alamomin tashin alkiyama guda goma al-kubra Allah ta yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ranan da tashin ayoyin Allah mahaliccinka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha imani ran da da can ba mu'mina ba ba zai amfane ta ba lam takun amanat min qabl inda tun da san bata yi imani ba to dan ta yi imani wannan ranan bayan ganin wa'annan abubuwa to imani ba zai amfane ta ba aw kasabat fi imaniha khaira haka na randa ita ma bata aikata alkhairi ba ko da tana ikrarin musulunci amma bata yi aikin alkhairi ba sai ranan da aka ga abun ya faru mutum ya kama salloli da sauransu, Allah ce wannan ba zai amfane ta ba. Shine Allah ce kulin tabiru, ka gaya musu ku saurara, lalle abun yana nan yana zuwa, ba makawa babu shakka za a ga wa'innan ayoyi. Inna muntazirun, mu ma muna nan muna saurare muna jira. Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Shine da muke lissafa ayoyin su wa'innan ba'du ayati rabbika din, sai muka ci gaba da bayyana su kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da su, malamai suka bayyana su cikin littattafai. Mun yi bayani akan al-Mahdi, mun yi bayani akan kharabul Ka'aba, rusa Ka'aba, Muhammadul Mahdi, al-Masih ad-Dajjal, nuzul Isa alayhi salam, al-Masih as-Siddiq, Masihul Huda, sannan mun yi magana akan Ya'juj wa Ma'juj, sannan al-Khusufat as-Salat, wato girgizan kasa da kiswewar rana wanda zai faru guda uku. Daya zai faru a gabashin duniya, daya zai faru a yammacin duniya. Mafadar rana kenan, na farko a masudar rana, na baya a guna a nabiye da shi a mafadar rana, sannan na uku zai faru a idirin Larabawa. To sai ad-dukhan, wato hayaki. Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa kafin tashin alkiyama hayaki zai bayyana a sararin sama, zai mamaye duniya gaba daya. Kaga kowa zai ga hayaki ya mamaye. Wannan hayakin Quraishawa sun taba gani irin sa, ba irin sa na zahiri ba, na khayal. Lokacin da Larabawa suka kiyamaci Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka azabtar da shi yayi addu'a. Lokacin da yayi addu'a, Allah ya jarrabe su da yunwa. Yunwa ya kai matsayin da mutum zai ini bai ci ba bai sha ba har ya soma ganin hayaki hayaki a sama. Shine Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wannan hayaki karo na farko kenan. Saura hayaki wanda za a gani, kamar yadda Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya fada, saura hayaki wanda za a gani na alamar tashin alkiyama wanda zai faru dab da tashin alkiyama. Shi wancan iya Larabawa ne suka gani, Quraishawa. Amma wanda zai faru na ƙarshen zamani shine wanda duk duniya kowa zai ganshi, kuma kowa zai damu saboda ganin sa, sai mu'minai. Zai shiga jikin mutane wannan hayakin, zai mamaye sansanin sama gaba daya. Kowa ya daga kai hayaki zai gani ta ko ta ina a kowane birni a duniya. Hankalin mutane zai tashi, mutane za su koma ga Allah a lokacin, amma ba zai amfane su ba, sai wanda dama can mu'minai ne tun asali, masu imani na gaskiya. Shi yasa mutum kullum ya tsaya akan kokarin imani, bai san yadda ƙarshen abu zai faru ba. Don haka Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Hudhaifah ibn Usayd radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa hayakin zai shiga jikin mutane, duk wanda ba mu'mini ba, har sai hayakin ya sa ya toshe masa kunne, zai rinka jin kuda na radadi, sannan da duk kofofin hancinsa da sauransu. Amma mu'minai su ma saboda tsananin zagayawan hayakin za su dandana wahala, amma bai wuce su ji kamar mura ba, za su rinka fata hanci da sauransu, za su rinka atishawa da makamancin haka. Wannan su ne mu'minai. Amma wanda ba mu'minai ba, hatta tamkar masu ciwon asma lokacin da ya tashi ya wuce haka, haka za su rinka ji, za su kasa numfashi isasshe, kunniyansu ba zai ji abin da ake faɗa cikin sauƙi ba, sannan akwai kuda da raɗaɗi kunniyansu, sannan hancinsu yana zafi. Haka waɗanda ba mu'minai ba za su faru lokacin da dukkan zai fito. Shi ne Allah subhanahu wataala ke cewa fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasa, zai mamaye mutane ko ina zai shiga jikinsu. Allah ta hada adabun alim, wannan shine azaba mai radadi wanda zai faru. Dubbe za su zo wa'innan jerin ayoyi da muke bayyanawa na alamomin tashin alkiyama al-kubra, wani hayaki dan ya zo ya mamaye mutane, bayansa sai tulu'u ash-shams min maghribiha, sai rana ta fito daga inda take faduwa. Rana za ta fito daga inda take faduwa. Wasu riwayan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tashin alkiyama za ta faru, amma kafin ta faru za ku ga farkon aya daga cikin alamomi al-kubra, yace farkon su shine tulu'u shamsi min maghribiha. Shi ba kamar yadda muka bayyana a baya, wa'innan alamomin ba yadda muka jera su muka fade su haka za su faru ba, a kowanne sun danganta da bambancin riwayoyin hadisi, don haka Allah ya san wanda za su faru. Amma dai na ƙarshen su ita ce wuta, kamar yadda anan ma ita ce ta ƙarshe insha Allah ta'ala cikin abin da za mu bayyana. baka tsuru'u shamsi min magharibiha, rana za ta fito daga yamma inda ta saba faduwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, ya rawaito cikin hadisi ingantacce da malamai suka tabbatar da ingancin sa, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata rana mun yi sallah muna zaune da shi, sai yace mana ku kalli ranan nan. Sai muka daga kai muka kalli rana, sai yace atadruna aina tajri, kun san ina rana take tafiya? Sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon sa ne kawai suka sani. Sai yace musu, wannan rana da kuke gani za ku ga ta je ta fadi. Kamar misali a cikin ayoyin Alkur'ani a kissan Zulkarnain, Allah subhanahu wataala yace wajadaha tazrubu fi aynin hamiatin wa wajada indaha qauma, sai samu rana tana faduwa ne cikin wani idon wato laka wani kasa, wannan rana take faduwa. Mu ma yanzu idan muka ankara, in kana kallon rana can anjima wasu mintuna idan suka zo anjima, za mu ga rana ta yi jazir ta yi kasa, shikenan ta sauka ta fadi. To na iya abin da dan adam zai gani kenan. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, idan ta fadi din nan dan adam ya daina ganinta, to takan tafi ne ta shiga wani hanya kuma nata na tafiya, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana, washamsu tajri li mustaqarrin laha, tajri li mustaqarrin laha, rana tana tafiya li mustaqarrin laha, don ta je inda Allah ya tanada mata gurin tsayawanta. Gurin tsayawar rana bayan ta fadi a idanuwan mutane, mu a ganin mu ta fadi mun dauka ta yi kasa kenan, to a lokacin take fara wani tafiya kuma, tajri sai ta rinka tafiya li mustaqarrin laha, don ta je inda Allah subhanahu wataala ya tanada mata gurin tikewanta. Tana zuwa gurin take faduwa ta yi sujjada a karkashin al'arshin Allah subhanahu wataala a kulle yawmi, abinda rana take yi kenan. In ta zai ta fadi ta yi sujjada, sai ta yi tasbihi ta ambaci Allah, sai Allah subhanahu wataala ya ce wa mala'iku, ku ce mata ta daga kai daga sujjada. Idan ta dagu daga sujjada, sai ta na mata izini ta koma inda ta fito, gobe ma ta sake fitowa, shikenan sai rana ta koma. Gobe da safe ma in lokacin fitowar ta yi, a ganin idan mutane sai ga ta fido ta hudo daga mafuranta, sai ta tafiya ta tafiya, sai muga cewa ta fadi. In ta fadi kuma sai ta cigaba da tafiya, tajri li mustaqarrin laha, Allah ta zalika taqdirul azizil alim, wannan shine iko na al aziz magwayi al alim masani, ya san yadda take tafiya kuma ya san inda take zuwa. Tana zuwa ne mustaqarrin laha, ta je ta fadi sujjade, sai Allah ya mata izini in ta daga sujjada, dole da tayi wannan sujjada tana jiran umarnin Allah ne, ta tashi ta dawo ko ta cigaba da zama a gurin ko me za a yi, sai ya gaya wa mala'iku cewa ku gaya mata ta dagu. In ta dagu sai ta koma inda take. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai wannan, kamar da Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi ingantacce, shine in ta koma gobe ma haka jibi ma haka, yace har ranar da za a zo dabda tashin alkiyama. Idan aka zo dabda tashin alkiyama, idan ta zo ta gangara ta je wannan guri nata, tana faduwa sujjade, sai Allah sai mata daga kanki, amma yau ki fito ta inda kika zo yanzu, wato ta mafadarki. To shine sai ga rana ta fito ta mafudanta, a ta mafadanta, shine tsuru'ur shamsi min magharibiha. Sannan sai Allah ya ce ina karban tuban bayi, da akwai kofofi dubbai sama da wato fadin kofar, ya fi tafiyan shekara 70,000 tsakanin bangaren ta nan da bangaren ta nan, ta yammaci inda rana take faduwa. Wannan kofar kofa ce kawai ta karban tuba, duk wanda ya zunubi da daddare ko ya zunubi da rana ko ya zunubi a sirrance ko ya zunubi a bayyane, ya tuba, in ya tuba zai shiga wannan kofa din, Allah zai karba. Amma ran da za ta fito, fitowar ta zai sa kofar kuma ta rufe. In kofar ta rufe shikenan babu wanda zai tuba a karba. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yaqbalu tawbatul 'abd ma lam tatlu ash-shams min maghribiha, matakar rana ba ta fito ta mafadarta ba, to wannan za ta fito ne ta ba za ta bullo ta mafadarta da izinin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu fa yu'minu an-nas kulluhum ajma'un, sai mutane gaba ɗaya su yi imani, su ce sun tuno sun bar abin da suke yi gaba ɗaya. Amma ranan la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanha khaira, wanda duk da ma can ba mu'mini bane imanin ba zai amfane shi ba, sannan kuma wanda bai yi aikin alkhairi tun kafin lokacin ba, aikin alkhairi a wannan lokacin ba zai amfane shi ba. Zaka tsuru'u shamsi min magharibiha kenan, rana ta fito ta yamma, tashin alkiyama ta kusato. Duka wa'innan alamomin
in sun faru akwai sauran harkar rayuwar duniya. Wani zaka samu an yi shekara kaza ana irin cikin wannan halin, sannan a ci gaba da harkar rayuwa, sai dai a rubuce za a yi harkar rayuwar duniya. Ba duniyan ta zo ƙarshe sai tashin alƙiyama ba, a sunan suna faruwa ne ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya. Sannan abubuwa na rayuwar duniya akwai mutane da suna nan za su bi wannan abu, a lokacin su za a yi wa'innan abubuwa ne. Wasu ashirarun nasu ne waɗanda ranar dama tashin alƙiyama za ta faru a kansu. To shi ne sai kurujin dabba, sai wata dabba da za ta fito. Wannan dabban malamai sun yi saɓani, wata dabba ce, wasu suka ce naqatu salih ne, wato ita ce taguwar annabi Salih, ita ce za ta sake dawowa. Za ta fito ne a lokacin da al'umma suke magana ba sa gaskata abin da suke faɗa da ayyukansu. Duka wannan alamomin tashin alƙiyama gaba ɗayan su guda goma nan za su faru ne idan ɓarna ta yawa doron ƙasa. Ba ɗaya da zai faru sai lokacin da ɓarna ya kai ɓarna, lalacewa ta kai lalacewa, aka wayi gari ana faɗin magana ba a aiki da abin da ake faɗa. Sannan wa'azi baya amfani tsakanin jama'a saboda yawan ɓarna ɗin. Ko kuruji ya juje wa Majuj, lokacin da Zainab bintu Jahash radiyallahu ta'ala anha take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu za su fito wa fina salihun, cikinmu akwai mutanen ƙwarai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ƙwarai kuwa idza kasura al-khabar, idan muni din yayi yawa, barna ta yi yawa, ta'addanci yayi yawa, zinace suka zama ado, shan giya ya zama ado, ayyukan ta'asanci ya zama ado, cin haramun ya zama shine abin da jama'a suke ado da shi, wanda yake haramun ya bunƙasa ya gina abin da ya gina shine abin burgewa a gaban jama'a, wanda yake da kuɗi ta ko ta wata bangare ba na halal ba ya zama abin burgewa a gurin jama'a. In yana mu'amala da mutane, wanda ake mu'amala da su sune ababen ji, sune ababen faɗa, sune masu alfahari a doron ƙasa. To lokacin ne wa'innan alamomin tashin alƙiyama za su faru, domin ɓarna ta bayyana a fili har ya zama mutane ba sa jin kunyan komai. In dai abu da ya saba Allah ne matuƙar akwai ci gaban duniya a ciki, to wannan lokaci ne za a riƙa ganin wa'innan alamomin tashin alƙiyama. To shine wannan dabba din za ta fito, shine Allah subhanahu wataala ya bayyana ta cikin alqur'ani, wa idza waqa'a alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. To cewa wa idza waqa'a alqawlu alaihim, malamai suka ce shine a lokacin da mutane masu wa'azi ma za su zama ba sa aiki da wa'azi, kawai sai dai faɗa aji kawai, wataƙila ma wa'azin ya zama shine sana'a ko shine hanyar samun duniya, to da haka kawai zai zama faɗa ne kawai, babu wani amfani. Allah kiyaye mu. Sannan wannan lokacin wa'azin da ake yi masu wa'azi su ma masu sauraron wa'azin ba za su yi aiki da shi ba, kowa kawai abin duniya shine damuwarsa. Za ka ɓarna za ta yi yawa, za ka ɓarna a kan titi, ɓarna a anguwanni, ɓarna a gidaje, ɓarna a duk inda ba ka tsammanin ɓarna ɗin, ɓarnan zai bayyana. Kai sai an wayi gari ɓarna sai ta zamanto a masallatayya sai an soma yin ɓarna, ko masallatayya ko jikin masallatayya. Ɓarna yana faruwa, kaga wasu jikin gurin masallaci ko a cikin jami'o'i ko a anguwanni, daga jikin masallaci a nan ake ɓarna. Wasu suna maƙale harkar shashanci a jikin masallaci, wasu suna ƙuya da katangar masallaci su yi shaye-shaye. Wannan yana daga cikin babban abin da yake sa Allah fishi masha'irillah. Kaga an kauda su, an kauda ganin girmansu da girmama su da daraja su. To waɗannan idan lokacin ya faru shine wai zawaka alqawlu alayhi, ɓarna ta yi yawa a rasa inda za a yi sai ɓarna. To dabba za ta fito, za ta zo tana cewa annan nasa, a wata ƙira'a innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, kai lallai mutane ba su kankance da ayoyinmu ba, an yi kaza an yi kaza an yi kaza har an wayi gari ga alamomin tashin alƙiyama al-kubra, wasunsu sun bayyana amma har yanzu mutane ba su mai da hankalinsu ba. Ashrabun nas sun yi yawa, kuma ga zubar da jini a wannan lokacin. Kisan kai, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa satarawna al-haraj, za ku ga kisan kai, za ku ga zubar da jini. Qalu wa mal haraj ya rasulullah, suka ce menene haraj ya rasulullah, yace al-haraj al-qatl. In kana magana haraj shine kisa, za a wayi gari za a zubar da jini hatta la ya'lamu al-qatilu fi ma qatala wa lal maqtulu fi ma qutil, har sai an wayi gari wanda ya kashe bai san me yasa ya kashe ba, wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba. Da zaka tambayi wanda ya kashe mutane me yasa aka kashe su, ba zai iya baka ansa dalili cikakke ba. Da zaka tambayi wanda aka kashe a tada su a ce me kuka yi aka kashe ku, ba za su iya cewa ga abin da muka yi aka kashe mu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ku ga wannan, idan wannan ya faru yanayi to sannan sai ku ga adabba za ta fito akhrajna lahum dabbatan a ina za ta fito ita wannan dabban ita kuma a makka za ta fito ita kuma idan ta fito za ta zagaya annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu za ta rinka wa'azi idan ta zo gurin mu'mini za ta daga kayinta taguwa ce dama mai dogon wuya za ta daga kayinta sai ta fiskanci kai sai kamar hura a jikin fiskan mu'mini sai ga fiskan mu'mini ya ƙara haske amma idan ta zo gurin kafiri wanda su suka fi yawa a lokacin kafirai da ashrarun nas wanda ba imani a cikin zukatansu gurgurdan rayuwa tana ƙara tsayi muna ƙara matsawa a kullun kwana ya ƙare to sai sharrin da zai da ya wuce yau sharrin da zai faru gobe ya tuwo ya wuce yau haka za mu yi sai ila kiyamis sa'a babu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan tashin alkiyama ta doso zaka ga taksurul fitan fitintinu za su yi yawa fitanun ka qita'il laylil muzlim zaka ga fitintinu kaman yankin dare mai duhu yankin dare mai duhu shine idan ya faru in ka shiga cikin duhun dare zaka kasa gane ina zaka taka sai dai da lalube in kana so ka dau abu sai dai ka rinka lalubawa da anan na aje abu kaza kana lalubawa har ka iso kansa to haka hanyar addini za ta zama a gurin mutane ina ne gaskiya yake sai kana lalube ya za a yi wanne ya kamata ka bi ne ina za ka yi me za ka yi kafin ka samu katsira shine fitanun ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minun wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minun wa yusbihu kafiran haka za a wayi gari mutun da safi mu'mini kafin yamma ya zama kafiri yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya mutun zai sayar da addininsa da wani dan abu kawai na rayuwar duniya haka za a wayi gari in alamomin tashi in fitintinu suka yi yawa to wadannan fitintinu din idan suka yi yawa jiwa daga cikin mutane za su bar addinin Allah za su zaɓi fata za a zama sharri kawai aka zaba za ga abubuwa tsoron kaza zai sa mutun yayi kaza kwadayin kaza zai sa mutun ya bar kaza a kwadayin kaza zai sa ya shiga kaza tsoron kaza zai sa ya bar kaza haka nan saboda tsoron kaza ya bar addini saboda kwadayin kaza ya bar addini sai da yusbihu ar-rajulu mu'mina za ka ga mutum mu'mini da safe kafin la'asar ya zama kafiri saboda kai na kafirci za su yi yawa a gurin mutum an jima karan wani abu ya fado in ka tsira an jima sai wani ya fado in ka tsira an jima sai wani ya fado fitan kai ka tsayin laylin mazuli kai ka ce yankin dare ne mai duhu haka za a yi ta yi wannan ya zo wancan ya zo to za ta fito daga makka tana kiran mutane in ta zo gurin wanda ba mu'mini na kwarai ba shi kuma za ta doki hancinsa to daga lokacin za a gane wannan ba mu'mini ba ne duk mu'mini in ya zo wanda ba mu'mini ba ya sani in an ga mu'mini za a gan su fiskar su tana kara haske a wancan lokaci wanda za ta zagaya duniya duk inda ta zagaya tana faɗi innan la takanu bi ayatina la yuqinun ku zo ku yi imani dabba ce za ta yi magana saboda me saboda mutane sun yi wa'azi annabawan Allah sun yi wa'azi kai har Allah ya dawo da annabi Isa alaihi salam ya yi wa'azi amma an samu wasu sun bata sun ki su yi imani to yanzu sai Allah ta bari ya tada babba karshen zamani karshen duniya bari dabba ta yi mutane wa'azi ko za su wa'azantu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cewa kamar yadda a cikin sahih muslim cewa dabba za ta yi magana kafin tashin alkiyama ba za ku ga tashin alkiyama ba sai dabba ta yi magana duk da cewa ya faru tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kura ta yi magana wa mai kiwon dabbobi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wancan yana daga cikin alamatu sa'a al-kubra amma wannan kurujin dabba yana daga cikin alamatu sa'a al-kubra mai girman gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tashin alkiyama ba za ta faru ba sai igiyar takalmin ɗayan ku ya masa magana wasu malamai sun fassara shi da irin technology da ake da su a yanzu waya ta yi wa mutumin da yake nisan duniya ya magana da shi wasu sun fassara da wannan da taqarubul aswaq wasu sun fassara da wannan amma dai wallahu ta'ala alim duka dai wannan suna da alamatu sa'a as-sughra amma alamatu sa'a al-kubra khurujud dabba dabba za ta zo tana magana ana jinta mutane sun yi waji sun gaba wasu ba su yi imani ba to yau ga dabba tana magana tana kiran mutane zuwa ga abautawa Allah tana zagayawa daga makka za ta fito tana korawa tana zagayawa ta shiga nan ta fada ta shiga can ta fada ko mai girma ce dabba haka za ta fito wasu malamai suka ce za ta fito ne a wajen dutsen Safa anan za ta fito wasu malamai suka ce a cikin dai garin Makka anan za ta fito don haka wannan khurujud dabba yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra idan ta fito ta gama sai annar na karshe kenan ita ce wuta allati tahshuru an-nas wata za ta tara mutane lil mahshar taro kala biyu ne akwai tara mutane da za a yi a rayuwar duniya shine wanda wannan wutan za ta yi akwai tara mutane wanda za a yi na bayan sun kwanta a kaburbura bayan Allah ya daura mutare an yi busan kaho ai busan kaho kowa zai mutu sannan sai a sake busan kaho kowa ya farfado to idan kowa ya farka wannan shine taruwa na ƙarshe almahshar na ƙarshe kenan amma akwai almahshar wadda wannan wuta ta alamomin tashin alkiyama al-kubra za ta yi ita wannan wuta za ta fito ne daga Yaman za ta fito za ta zagaye duniya gaba daya za ta rinka kora mutane mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku mai da hankali wuta za ta fito daga Yaman daga Hadramaut garin Hadramaut akwai kogi a garin yanzu haka kogin yana nan a wannan kogin wutan za ta fito wasu malamai sun yi kokarin ma bayyana cewa gefen da wutan za ta fito akwai wani loko a jikin kogin ta gefensa ko ta gabashinsa ko ta kudancin kogin a wannan gurin wannan wutan za ta fito idan ta fito za ta fito da ƙarfi sannan za ta yaɗa harfanta za ta watsu ta kowane bangare a duniya za ta rinka taro mutane za ta rinka bin mutane a guje ita wannan wutan amma idan bacci ya kama mutane saboda wahara suka kwanta za su yi bacci ita ma wutan za ta kwanta ta jira su yi bacci su farka in za su yi kailula a lokacin ini bacci ya kama su saboda wahala ita ma za ta jira su yi bacci suna farkawa za ta sake kora su za ta rinka kora su da ƙarfi ne sosai mutane za su rinka gudu wasu suna gudu da kafa wasu za su hau abin hawa suna gudu amma duk da ta rinka kora su annabi sallallahu alaihi wasallam da yana gaya wa sahabbai wannan bayani hankalinsu ya tashi Huzaifah ibn Usayd al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yace ya rasulullah me za ka min wasiya ina ya kamata in je sai yace masa fa alayka bi sham in kana son tsira daga wannan bala'in gudu da wahala je ka sham ka zauna in wannan wuta ka ji labarin ta fito isa wuri ka je Syria kasar sham Syria yace anan mu'minai za su taru wutar za ta tara mu'minai a kasar Syria za ta tara wasu a kasar Iraki amma wato za ta tara mutane gungu uku ne za a yi amma mu'minai tsantsa a kasar Syria za su taru in ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Huzaifah ibn Usayd radiyallahu ta'ala anhu ya tambaye shi sannan wasu mutane za su taru a kasar Iraki wasu mutane za su taru a kasar Sham din ita kanta za a yi gungu uku sannan daga baya duk gaba ɗaya za a zo a taru ashrarun nas za su yi ta ɗimuwa a cikin duniya mu'minai za su taru a kasar Syria sauran mutane za a sake cewa a sake taro su a guri guda idan aka taro su a guri guda wannan wuta ta gama tara mutane kenan ana tare a wannan guri to lokacin ne mala'ika Israfil zai busa kaho kowa ya mutu sannan bayan wani lokaci Allah zai sake tada shi ya sake bashi kaho sai busa kaho sai a tashi shine almahshar na ƙarshe bayan an mutu abin da yasa wannan wutan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa akhiruha annar annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku ga ayoyi za ku ga alamomi guda goma kafin tashin alkiyama abu kaza da abu kaza da abu kaza amma na ƙarshen su ita ce wuta wanda za ta kora mutane ta tara su me yasa yace na ƙarshen su saboda ita wannan wuta idan da ta fito to babu sauran wani abu na rayuwar duniya da za a sake amma dukkan sauran alamomin tashin alkiyama din ai kun ga Muhammadul Mahdi zai zo amma bayan sa kuma akwai nuzulul Isa alaihi salam Muhammadul Mahdi an ce zai shekara 7 kaga shekaru 7 irin na rayuwar duniya Dajjal zai zo zai kwana 40 kwana 40 na farkon su shekara kwanan kaman tsawon shekara na biyu kaman tsawon wata na biyu kaman tsawon sati sannan sauran kwana 37 kaman sauran kwanaki kaga wannan duka rayuwa ne irin na duniya sannan zai shiga kowane birni shi Dajjal duka wannan abubuwa ne wanda za su zo su bayyana sannan akwai sauran rayuwar duniya amma daga ƙarshe ran da aka ce wuta ta fito to babu sauran rayuwar duniya banda kore mutane guri guda kawai za su dosa mu'minai za a tara su a Sham annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya albarkaci Sham a ƙarshen zamani shi yasa dukkan sharruka da yawa za su yi yawa a Sham da zubar da jini Dajjal da kansa shi Dajjal zai fito ta bangaren kasar Sham sannan a yankin kasar Sham annabi Isa alaihi salam zai kashe shi sannan nuzulul Isa alaihi salam zai faru a kasar Sham a Manar wa masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hasumiyar safara yace annabi Isa zai sauko akan wata hasumiya fara a duk duniya a wancan lokacin babu wani masallaci mai hasumiya fara sai Masjidul Umawiyya wanda yake yankin Gabar a kasar Syria shine kawai yake da manar fara zaka koda kun yi hasumiya fara a University Gombe wannan ba ita ke nufi ba domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana babu wannan hasumiya ta Gombe din lokacin da ya bayyana hasumiya ɗaya ce fara ita ce wacce take masallacin Masjidul Umawiyya wanda yake yankin gabar a iyakar ƙasar Siriya wato ƙasar Sham kenan. Don haka ko da an yi hasumiyoyi farare a duniya ba wa inna ake nufi ba, wattar dai wacce ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka tambaye shi suka ce ya Rasulullah, ta ina za ta tara muminai wannan wutan? Sai ya haka ce ta nan, sai nuna ɓangaren ƙasar Sham ya ce ta nan gurin za ta tara su. Sannan bayan ta tara su an gama taruwa, ashirarun nan suna cikin bala'i da tsoro da firgita, kowa yana neman ya yi imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dukkan mutane za su ce za su yi imani a wannan lokacin, amma kuma rana ce da ayar Allah ta riga ta bayyana, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Daga nan sai busan kaho wanda mala'ika Israfil yana nan a shirye yanzu haka, ya hura jijiyar wuyansa goshin sa har ya tattara kahon, ya kumatunsa sun cika, ya jira ido wa al'arshin Allah yana jiran umarni daga Allah cewa hura zai hura kowa ya mutu. Daga abinda ake ciki kenan yanzu. Waɗannan su ne alamomin tashin alkiyama al-kubra wadda wannan ayan ta kunsa. Malaman tafsiri suka bayyana wasu daga ciki, da wasu kuma suka bayyana wasu daga ciki, wasu kuma suka bayyana wasu daga ciki. In ka tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman hadisin Hudzaifah ibn Usayd al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, ya bayyana waɗannan alamomin tashin alkiyama guda goma, ko kuma ya jera guda tara a cikin su. Za ka ga wasu hadisai ya bayyana guda takwas a jere, amma dai ba jerin su shine yadda za su faru ba, wallahi ta'ala alam. Sai kuma wannan sune alamatu sa'a al-kubra, kamar yadda wannan aya ta bayyana ta kunsa. Wasu su bata ambace su dalla dalla ba, amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bayyana su dalla dalla. Sannan malamai masu tafsiri sun bayyana a cikin littattafan su. In ka duba tafsirin Ibn Kathir ko Ibn Jarir al-Tabari ko tafsirin Abu Ibn Abi Hatim, hatta tafsirin Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, da sauran tafsirai masu yawa, musamman at-tafsir bil ma'thur, littattafan da aka wallafa a wannan bangare na tafsiri, yawanci duk sun ambata waɗannan abubuwa. Da Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir rahimahullahu ta'ala sun bayyana wasun su, wasu sun bayyana wasu ba su bayyana wasu ba, wasu sun bayyana wasu ba su bayyana wasu ba. Wasu sun yi amfani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa badiru bil a'mali sittan, ku yi gaggawa ku yi ga abubuwa shida faruwa da aikin kwarai, ku yi aikin kwarai kafin abubuwa shida su faru, ku yi gaggawa. Sai suka ambaci wasu daga cikin shidan waɗannan ayoyi ko alamomi na tashin alkiyama al-kubra. Amma alamomi na tashin alkiyama as-sughra su kan sun faru, amma abinda malamai suka bayyana shine dukkan alamomin tashin alkiyama as-sughra wanda suke faruwa, in sun faru ga mutum ba wai cewa shi mutumin ba mutumin kirki bane, a'a, akwai waɗanda in an ga wani ya aikata su to lalle shi ba mutumin kirki bane, ana masa taka tsantsan kar ya zama alama. Kamar yadda muka bayyana a baya, wata rana tan cewa ƴan mata wanda za su fito kafiyatin ariyatin, da yawa daga cikin ƴan musulmai suna irin wannan fita, to lalle muna musu nasiha da cewa su yi taka tsantsan, lalle ba alama ce ta alkhairi ba gare su. Akwai kuma alamomin tashin alkiyama wanda za su zama na alkhairi, waɗanda za su faru su kuma alkhairi ne ga mutane. Akwai kuma alamomin tashin alkiyama wanda su kuma razanarwa ake ga mutane. Akwai alamomin tashin alkiyama wanda su kuma wato daga cikin alamomin tashin alkiyama as-sughra kenan. Misali sharri haddace al-Qur'ani ga matasa, za ka ga daga cikin alamomin tashin alkiyama matasa masu ƙananan shekaru za su fito a wannan al'umma din, suna haddace al-Qur'ani, suna karanta al-Qur'ani, suna karanta shi kamar yadda Allah ya saukar. In suna sallah kai ka ce sun fi kowa iya sallah, za su yi sallan da ku ba ku yi ba, yana gaya wa sahabbai, sahabbai ake gaya wa za su yi kyakkyawar sallah wacce ku kanku ba ku yi ba, ana gaya wa sahabbai wannan magana din. Wani suka yi sallah a bayan manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam, amma ake gaya musu wannan, yace amma yamruquna min ad-dini kama tamruqu as-sahmu min ar-ramiya. Don haka irin wayannan suna karanta al-Qur'ani ne, la yujawizu hanajirahum, ba zai wuce makogoron su ba, iya ta nan yake kawai, karatun kake ji tsarin karatun amma bai shiga jikin su wajen aiki ba. To za a yi wayannan irin matasa din a ƙarshen zamani, a ƙarshen al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga mu dole mu razana yaya abun yake, karfa mu zama muna daga cikin wannan yanayi, wallahi ta'ala alam, Allah ya kiyaye. To kaga irin wayannan abubuwa razanarwa ne, don in kana karanta al-Qur'ani ka zamanto mai aiki da al-Qur'ani. Haka wannan sune alamomin tashin alkiyama al-kubra wanda wannan aya ta kunsa. Don haka za mu ci gaba da aya ta gaba insha Allah ta'ala. Innal ladhina farraqu, mun fassara wannan aya gaba ɗayan ta ko? Na'am, bismillah.
Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Wannan dalilin saukar wannan aya, malamai suka ce shine Yahudu da Nasara kafin a tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su karan kansu sai suka rinka rarraba, suka rarrabu kashi suka rarraba abin da ya kamata su bi na gaskiya, sai suka ki suka rarrabu kowa ya kama gaban sa, suka zamanto shi'an, kungiya bisa bata, shi'an anan yanki batattu, haka suka zama. Kisa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladhina farraqu dinahum, lalle wadanda suka rarraba addinin su da ya kamata a ce sun yi na gaskiya, sai suka ki suka rarraba, suka kama gaban su daban-daban, suka zabi hanyoyi daban-daban ba hanyar Allah ba, wa kanu shi'an, suka zamanto tsibi wanda ba tsibin alkhairi ba. Wasu suna alfahari cewa an ambace su shi'an a alqur'ani, wannan kuskure ne. Wato an ambace su shi'an, wala ai ba mu alfahari bane mu ce sai kungiyar su aka ambata aka ce shi'a a cikin alqur'ani, to ai shi'an anan ba yaba haka yi ba. Aka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, lasta minhum fi shay, baka cikin su ko kadan baka da alaka da su. To innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, lalle wadanda suka rarraba addinin su suka zamanto daban-daban, wa kanu shi'a suka zamanto shi'a daban-daban tsibi bisa bata, lasta minhum fi shay, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kar kai alaka da su ko ta wata hanya, baka tare da su ko kadan. Inna ma amruhum ila Allah, daga Yahudu da Nasara su suka fara yin wannan. Daga kaga kamar misali Allah subhanahu wataala ya ce munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin, ku zamanto munibina ilayhi, kuna masu karkata, kuna masu komawa ga Allah wajen ibada, wattaquhu, ku ji tsoron Allah, wa aqimus salata, ku tsaya da sallah, wa la takunu minal mushrikin, kar ku zama daga cikin mushrikai. Suwaye? Minal ladina farraqu dinahum, wadanda suka rarraba addinin su, wa kanu shi'a, suma suka zamanto shi'o'i daban-daban tsibi bata, wato tsibi na bata. Dawa in mu ce su kadai aka ambata alqur'ani, wannan in ya lura da ayoyin zai zama yi abunan ne aibi ne ga wanda yake alfaharin cewa an ambace su shi'an a cikin alqur'ani. Dawa Allah subhanahu wataala ce inna ma amruhum ila Allah, lalle ka sani al'amarin su wadanda suka kama gaban suka yi tafarki daban-daban din nan, suka zamanto shi'an tsibi daban-daban bisa bata, to al'amarin su ranar tashin alkiyama yana ga Allah, zai musu hisabi daidai da su. Sun mai nabbi'u, sannan Allah zai ba su labari na gaskiya, bima kanu yaf'alun, da abin da suka kasance suna aikatawa. Yanta yunabbi'uhum, naba shine labari na gaskiya wanda babu ɗanɗanon shakka a cikinsa. Khabar zai iya ɗaukan gaskiya, zai iya ɗaukan ƙarya. Kissa ita za ta iya ɗaukan gaskiya, za ta iya ɗaukan ƙarya. Amma in ka ce naba, to kawai labari ne na gaskiya. Kuma in ma larabci za ka yi, ka yi amfani da naba, to ya zamanto gurin da ka tabbata labari na gaskiya ne. Domin duk inda Allah ya amfani da naba a alqur'ani, ya ga ko dai wani al'amari na ban mamaki da al'ajabi wanda ake bukatan ku tabbata gaskiya ne. Misali ashabul kafi, wanda suka rayu a cikin kogo shekara sama da 300 da wani abu, sannan Allah subhanahu wataala yana kare da su, yana juya su idan suka bukaci juya in sun gaji da bacci ta wannan gejen, sannan ya juya su in sun gaji da bacci ta wannan gejen. In rana ta zo ta wucewa, in lokacin da take karkata, kogon su zai rana zai haska, ya haska su ba yadda ya kamata ba, suna bukatan, ba ta bukatan zafin rana, to sai ta karkata ta inda zai ba su inuwa. In ko suna bukatan wato vitamin D wanda zai amfane su a cikin kogon, tunda kullum a cikin inuwa suke, in ta zo kuma sai ta karkata ta wani gejen. Shi yasa watarar shamsa tazawaru an kafi, in an ce tazawaru, in ta zo wucewa tana karkacewa ta wuce, ma'ana ba ta haska kogon su. Amma sai ga qira'a tazawaru an kafi wa tazawaru lishami ka tahmaru musila, ko inji Imam Shatibi sai yana cewa tazawaru, wato tana karkata wani sai in suna bukatan haske rana sai ta zo ta bayar, in suna bukatan inuwa ko sai ta karkata tana. Amma kuma qira'an tazawaru kira'an jumhur tazawun ne kawai in ta karkace kauce amma sai ga kira'an da take nuna ma cewa ai cikin hasken ranar ma akwai ni'ima akwai abin da dan adam yake bukata musamman da ke cikin rayuwa a inuwa yana bukatan hasken rana to sai kai ma wata kira'a take tazwarru an kazim za ta lemini wa za ta shimali awai da garaba ta garbi mun za ta shimal idan tazo sai ta karkata ta nan in bukatan hantsin suke yi in ko rabon da sai zafi ne sai ta karkata ta nan kaga haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar da su to wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fada sai ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi mu ba mun koma tarihin kogon su bane a naba'in ne kawai muke so mu dauko da Allah subhanahu wa ta'ala anan yace thumma yunabbi'uhum sai Allah ya ba su labari labari na gaskiya labarin ashabul kahfi abu ne mai ban mamaki da ban tsoro da kuma aya to shi sa sai don ya nuna ma cewa labari ne na gaskiya sai ce nahnu naqussu alayka in ka lura cewa naqussu da ya kamata inda ba don qur'ani bane sai ce nahnu naqussu alayka qasasahum shine ya dace da naqussu ko ba haka ba amma sai ce nahnu naqussu alayka sai ce naba'ahum to da in yace qasasahum kar ka dauka kissa tana daukan ƙarya tana daukan gaskiya to don ya kore ma wancan daukan ƙarya ko daukan gaskiya sai ce nahnu naqussu kissa ne saboda yana ba ka labarin wani abu ne da ya wuce amma kuma asigar naba'ahum bil haqqi labari ne na gaskiya cike da gaskiya kamar yadda yake maka nabi ibadi anni anal ghafurur rahim da yake magana akan cewa shi shine al-ghafurur rahim sai ce nabi ibadi bai ce akhbir ibadi ba sai da in yace akhbir ibadi labari ba zai dauko ba shi ba a gurin larabawa ana maganar larabawa ne da suka san larabci sosai ko irin yayin ba su ne wanda suka iya larabci sosai duk da su ake Allah subhanahu wataala ya ce nabi ibadi anni anal ghafurur rahim bayina labari amma labari na gaskiya anni anal ghafurur rahim haka nan tashin alkiyama amma yatasaalun sai ce ani naba'il azim bai ce ani alkhabaril azim ba sai ce ani naba'il azim saboda tashin alkiyama gaskiya ne duk da cewa tana kunshe da ban mamaki da ban al'ajabi da tarazanarwa da sauransu sai ce ani naba'il azim game da labari na gaskiya al'azim ko mai girma don haka sun mai labari ba da labari na gaskiya in ana cewa mutum kai kaza kai kaza a kwanan nan na wajen commercial area ke cewa can ko yawa a kwanan nan na commercial area a nan kai ko baka tabbatar kai ba sai ka ganka a gurin kawai ga ka san commercial area amma GSU a lahira kaga ba ba dawowa kenan kaga ba magana a wajen commercial area kai wani ko ya ce a sanad building kai sai ya ganshi kawai ga ya ce a sanad building ko a gurin kwan ko a cikin office wallahi ta'ala alam to wani ba ta wajen library ne eh kitchen shin ko ina ne kitchen shin oh a mera sunan da kitchen shin yanzu ah misali ba na ce sanad building ba eh a nan oh junction din masallaci oh kitchen shin shi ma nan abubuwa kenan ki tsaya ki kaga ina kitchen shin ne aka yi to kaga nan ma sai mutum kawai ya tabbatar cewa eh a canje shi a kitchen shin ta wani gefe a gefen arewa dan kwalbat din nan da ake zama ko ta gefen gabar din da ake zama ko ta gefen kaza duk sai mutum naba yunabbi'uhum bima kanu yaf'al Allah zai bada labari na gaskiya kai da ka ga labarin ka san cewa wanda ya san GSU ne tun ba a yi ta ba mu ba mun san GSU tun ba a yi ta ba anan muka ji ne wai a TC lokacin ba GSU to mu ba zamu baka labari zamu baka labarin wasu duniya cikin nan saboda haka balle Allah subhanahu wataala tun ba duniyar shi ya san labarin gure kaga ce yunabbi'uhum bima kanu yaf'al ko da daddare mutum yayi bai buya ba Allah yana ganin sa inda al'asar ne ma bai buya ba in sai da security suka wuce tukunna ya fito yake yi bai buya ba in yaga wani malami ma yayin haka nan sai yana gagawa yana buya kada ya ganshi ko wani muzure wani sai ya yi wani muzure in yaga wani malami malami ko yaga wani limami ma in yaga kawai ba inda ya iya ne ka riga ka ganshi sai wani muzure to wala kai muzure kana muzure kai baka kai yanzu wala ka lifin kanka a san ma muzure kake yi wai yayi duma ne saboda ka tsama ganin sa ba da iya amma inda gane sa ne sai ya dami wani haka ya wuce ta san gefe a ka buya wa Allah ne Allah yana gani saboda haka duk wani abubuwan a daina kafin lokaci ya kure duk labarin nan da muke ba fada ba ƙarya muke ba ayan alqurani muke fassarawa idan lokaci ya kure mutum zai tabbata cewa lokaci ya kure don haka sun mai nabiyuhum Allah zai ba su labari bima kanu yas'aluna da abinda suka kasance suna aikatawa in alkhairi ne Allah subhanahu wataala zai ba mu alkhairi don haka kowa ya kokarin aikata alkhairi ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه دونك wanda bai samu alkhairi ya gode wa Allah don haka in kaga alkhairi kai kokari Allah subhanahu wataala yi maka rahama ya rufe ka da rahamarsa Allah ya ba mu rahamarsa ya samu aikata alkhairi ya samu yi aikin kwarai Allah ya sa kuma aikin mu ya zama karbabbe duk wanda yake wani abu ba daidai ba a cikin wannan jami'a ko a wajenta ko a rayuwarsa yayi kokari ya tuba kafin lokaci ya kure. Wannan alamomi na tashin alkiyama manya manya da aka bayyana tabbas za su faru. Dukan mu zamu tashi, zamu tsaya a gaban Allah zai mana hisabi. Sai kowa yayi kokari ya gyara aiki. Karka yadda yanzu kana zuwa gurin tafsiri ana fada kana cewa in Allah ya yarda na bari, a'a ba zan sake ba, in bayan Ramadan kuma sabunan shedanu su zo, shedanu suna nan suna tare da mutum. In ka tabbatar ka bar abin da kake, to duk abokananka masu janka zuwa ga wannan abu in ba wa'azi za ka musu ba, karka yadda kai alaka da su, sai dai in wa'azi za ka yi musu. Amma in ka koma alaka da su za su sake janka zuwa ga wancan sharri. To rusu sharri yana taimakonsu. Sura karka yadda duk wani aboki da kasancewa yana janka wajen aikin ta'asa ko aikin barna, to kai kokarin jawo shi zuwa ga aikin alkhairi. Yi masa nasiha duk abin da kaji ka gaya masa. Gashi na ta koya abin dauka ta cikin wayoyi, abokin daga tura masa ta waya ko ka ja hankalinsa da ma sauran wa'azozi daban-daban a gurare daban-daban, manya-manyan maluma suna nan a ko'ina. Sura ka gaya masa ka tunatar da shi aikin alkhairi, in ya ji ya gane to falillahi alhamdu. Gaskiya in bai daina ba kar ka yi alaka da abokin da yake janka zuwa gurin kaza da daddare ko zuwa gurin yan mata a je a yi wasu abubuwa na ta'asanci, sai dai ka samu abokin da zai raka ka in gurin neman aure ne ko zuwa gurin wasu abubuwa na alkhairi. Amma duk wani aboki da zai ja ka zuwa ga shashanci, haka ke ma duk wata kawa da take ziga shi zuwa ga wannan ko ta za ta ja shi zuwa ga a shiga motar wani a sha kida ko a je guri kaza, duk wani kime da hankali da su ki tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kafin lokaci ya kare ya kure. Wallahu ta'ala Allah ta mu gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya in muna raye insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah ya taimake mu ya karbi ayyukan mu. Wallahu ta'ala a'lam.
Na'am.
Yeah, man.
Duka wani bayan Allah da suka turo suke bukatan kowa ya ambaci bukatun sa masu bukatu kala daban-daban wasu rashin lafiya ne Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wasu abuna firgita da makamantan su wanda suke yi fara fatan Allah subhanahu wataala ya yaye musu wannan musiba wanda abuna suke da juna mata kenan Allah subhanahu wataala ya ba su zuriya tsayi ba ya sauke su lafiya wadda take neman miji na kwarai Allah subhanahu wataala ya azurta ta da miji na kwarai da dukkan sauran irinta Allah subhanahu wataala ya azurta su da mazaje na kwarai maza ko masu neman mata na kwarai Allah ya azurta su da mata na kwarai wanda ba su da aiki Allah subhanahu wataala ya azurta su da aiki mai albarka wadanda Allah subhanahu wataala ya kaddara yar uwarsu ta dawo muna godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah ya sa ta dawo sannan dukkan wanda ya ambaci bukatar sa Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin bukatun gaba daya da wanda yake cewa a taya dan abokin sa yaje interview da makamantan su duk muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a dace wanda yace aiwa iyayen sa ko a taya shi addu'a iyayen sa Allah shiryar da su dukan mu gaba daya da masu bukatan zuriya tayyiba Allah subhanahu wataala ya ba su zuriya tayyiba Allah subhanahu wataala ya sa zuriyar mu da mu mu zamanto shiryayyu bisa shiriya Allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadigan mu bisa shiriya ya azurta mu ya azurta zuriyarmu da haddace alqur'ani da aiki da shi ya ba mu ikon aiki da alqur'ani da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yassare mana abubuwan da suke damun mu Allah subhanahu wataala ya kawar mana da su na tashina da fitintinu Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin su abinda zai zama alkhairi a rayuwarmu Allah ya tabbatar mana da shi Allah ya tabbatar mana da habakar addinin musulunci Allah ya tabbatar mana da shari'ar musulunci da alqur'ani a wannan gari namu mai albarka da sauran garuruwan musulmai baki daya Allah ya kawo mana cigaban tattalin arziki shugabannin mu Allah ya ba su ikon yin adalci duk abin da zai zama alkhairi ga al'umma Allah ya sa su aiwatar da shi abin da zai zama sharri koda ba su san cewa sharri bane Allah ya sanar da su ya hana su aikatawa abin da zai zama alkhairi in ba su gane ba Allah ya ganar da su Allah ya ba su ikon aikatawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhabannar ya Allah duk wani mai bukata a cikin mu a wannan guri ya Allah kowa ka san irin bukatar da yake da ita ya Allah duk mai bukata ko yake da bukata ta ayaye masa damuwa ko yake bukatan jari ko yake bukatan aiki ya Allah duk wani mai bukata cikin mu duk abin da kowa yake bukata Allah ka fi mu sani Allah muna tawassuli da sunayenka al-asma'ukal husna wa sifatukal ula allati idza du'ita biha ajabt wa idza su'ilta biha a'tait allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تمن علينا بقضاء حوائجنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات وأن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا من النار وجمعنا وإياهم في جنة الفردوس ونسألك أن تصلح لنا ذرياتنا وأهلنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات وتمن علينا وعليهم بالهداية والتمسك بالقرآن والسنة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك